gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Kungiyar alarmomi ta Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya waiwayo cibiyar siyasar sa kafin jama'a su gama yanke kauna domin dai jama'ar arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa kan rashin gani a kasa. Kwamishinan ma'aikatar ayyuka na gwamnatin Kano Mu'azz Magaji Dan Saloniya ya ce yanzu ne karkashin mulkin gwamnatin Gandujiya za a ga ginanniyar sabuwar jihar Kano. Mabiya aqidar Kwankwasiya sun ce alarraka taki gona ga shugaban jam'iyyar PDP Rabi'u Sulaiman Bichi. Kuma a cewar su daman sun dade da fahimtar cewa Gandujiya yake wa aiki ko da a gabar inconclusive. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwar Rano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya ba da dama maganar koke dangane da mulkin gwamnatin APC abu ne da ana iya cewa ya zama jiki a wajen masu gaza gani waɗanda ke cewa sun gaji daga fara sa ba su ga koda kaho ba musamman kan muhimman alƙawuran da gwamnatin ta dauka da suka hada da inganta tattalin arziki mai rassa irin su jin kai da jika makoshin talakawa ta fuskar wanzar da ayyukan yi sai fandin tsaro da kuma yaki da cin hanci da rashawa cikin masu koken cewa idan ma ana yi din ba su gani a ƙasa ba idan ba a manta ba akwai irin su alaran matukur Muhammad Ladan wato shugaban kungiyar alarmomi ta Najeriya Hizbul Rahman a wannan karan ma ya sake shigowa yana mai cewa lokaci yayi da ya kamata shugaban kasa ya waiwayo jihar Kano tun kafin su yanke kauna da samun wata ni'ima karkashin mulkin sa
yanzu fa girma jihar Buhari yanzu irin duk addu'o'in da muka yi ta yi mu ma alqur'ani a ce yanzu duk kaibir da mu musamman al'umma sai jihar Kano sai koke koke ake kuma ka ki waiwayo mu nan ne sanadin ma zabaka gaba daya
me kake so yi mu
mu abin ke ba wai ka ba mutum kudi ba ka zo ayu kamar ayuka na yi ma ai yana da kyau
yanzu ba ayyukan
ke duk abin ka ga duk haka muke ta ba wani har
ka jifa gwamnatin tana cewa duk alƙawarurukan da ta daukar wa al'ummar kasa tana gab da karasa cika su
kan dai gwamnati babu wani abin da za ta so ta nuna mana yanzu wanda ta yi
bangaren harkar a koma gona da bangaren tsaro da yaki da cin hanci da rashin wannan duk ba ku gani ba
wa'annan duk wakilan su suka gani ai talaka bai gani ba yanzu wanda ke turowa su ke kwashe maganin nan duk abin da suka yi turo yana kwashe wakilan sa
burin ku gwamnatin ko shi shugaban kasa ya dinga debo kudi yana zuwa yana raba mu
yanzu arewa din a ce duk ba abin da muka amfana a gwamnatin tarayya
kace ba abin da kuka amfana ku yan arewa an yi masa sauraro za su yadda da kai duba ruwan aikata aikata da gwamnatin take gabatarwa
wallahi wannan abin kunya ne a arewa a ce ku ma ta qur'ani mun yi addu'o'i mun tura maka kudi kuma har a zo wasu ma kare kashi dan banbanci wasu na cewa wai mu koma kawai mu to ai koyan mu da mai gidan shugaba kasa adu dai ne mu amfani da wannan ma ita ma wannan gwamnati ta Kano dan gaza ilimin tsangaya dole to har yanzu din nan fa din bi muna buwa su ba san abin da ake ba mu ma din ma da karan fara ba mu kuma gaskiya fi su billahi mai gina gona a waiwayo wannan harka
alaran matukur Muhammad Ladan kenan shugaban kungiyar Hizbul Rahman dake amsa wakilcin alarmomin Najeriya kuma kamar yadda kuka ji ita kanta jihar Kano gwamnatin Gandujiyar bata tsira da korafin su ba wanda hakan ke zuwa a gabar da ita kuma gwamnatin ke cewa ta da kufa domin ganin ta fidda kanawa kunya kwamishinan ma'aikatar ayyuka na gwamnatin Kano injiniya Mu'azz Magaji da wakin tufa lakabin dan Sarauniya shine ya fayyace hakan cikin wata tattaunawa da aka yi da shi a baya-bayan nan yana mai cewa yanzu ne ma kanawa za su ga ribar mulki tunda dai an da kufa ne wajen ganin an gina sabuwar jihar Kano ta fuskar ci gaba
ina tabbatarwa da mutanen jihar Kano cewa za a ga Kano sabuwa a garkashin mulkin mai girma Abdullahi Umar Ganduje gwamnatin jihar Kano zababbe
ina batun nan na mutane da suke cewa gwamnati tana yin aiki ne ga inda aka zabe ta inda kuma ba a zabe ta ba ta kan yi wasarere da wannan gurin
eh to wannan batu kamar ina ga miki na farfaganda ɗan adawa magana ita ce duk dan Kano ya san makudan kudade da ake labta aiki a cikin birni ya ninka ninkin ba ninkin abinda ake kashewa a ƙauye ko abubuwan da aka yi a birni ya ninka abinda aka yi a ƙauyuka da karkara wannan ya nuna cewa ashe inda aka zabe mai girma gwamna ne da sai kawai ya kulle famfan aiki a cikin birni to ba haka tsarin sa yake ba ya nuna mana cewa birnin nan ba ta wani mutum ɗaya bace, ba ta ƴan cikin gari bace, ba ta ƴan ƙauye bace, ta mutanen arewacin Najeriya, har ƙasashen da suke zagaye da mu wanda suke zuwa kasuwanci suna alfahari da wannan birni. Saboda haka dan me yasa? Saboda wani bambancin siyasa za a daina aikin da zai bunƙasa wannan birni mai dimbin tarihi wanda zai sa jama'a su sha'awa su rika zuwa suna kasuwanci suna harkar tattalin arziki dan bunƙasar zaman lafiyarmu da arzikin mu.
Injiniya Mu'azu Magaji da wakin tufa, kwamishinan ma'aikatar ayyuka na gwamnatin Kano. Gwamnatin da idan ba a manta ba a wannan rintsi lamuran take ci gaba da daukar hankali musamman kan nasarar da ta samu a gaban kotun koli da kuma babban kamu da aka ce komarta ta yi ta fuskar yiwo zabarin shugaban jam'iyyar PDP Kano daga gidan kwankusiya kenan, wato Rabi'u Suleiman Bichi. Ko da dai zuwa lokacin da muke hada shi kansa wannan shiri, mahukunta jam'iyyar ta PDP Kano sun ce ba su samu rubutacciyar takarda a hukumance daga gare shi cewa zai bar su ba, amma alƙalaman bayanai daga tuntubar da suke yi sun tabbatar musu cewa zai koma wancan gida, wanda cikin amsa tambayar gauta sakataren yada labarin jam'iyyar ta PDP na Kano Jamilu Danbata ke cewa duk da jam'iyya ba ta buƙatar rashin mabiyi, babu wata asara da suka yi idan ma hakan ta faru, tunda dai akwai waɗanda suka fi shi da za su iya shigowa domin bawa kwankwasi ya gudunmawa.
Lokacin da yanke wannan hukuncin ya bari zuwa yanzu mun karɓi sakonni na kira da sako na waya sama da mutum 1000 suna cewa yanzu ma za su dan sa dan ba a wannan tafiya. Shi ya bari kuma wala Allah sai kaga wani wanda ya fi shi amfani 100% kuma ya shigo dan ya ba tafiyar kwankwasiya gudunmawa a jihar Kano da ma Najeriya baki daya.
Baka jin shi ya amsa kira ne wata killa irin kiran da shi mai girma gwamna ya cewar ƴan adawa su zo a hada kai domin ciyar da jihar Kano gaba?
To dan uwa, wannan kira da kake magana sunansa kiran kura da fatar akuya.
Kamar yaya so kake kace komawar tasa ba za ta yi wani tasiri ba kenan ta fuskar ciyar da jihar Kano gaba da kuma inganta shi kansa mulkin gwamnatin Gandujiyar?
To dan uwa, ya kamata daga na gaba ake gane zurfin ruwa. Sai ka fara dubawa kafin shi ya tafi yanzu, ai akwai yayyansa da suka tafi kusan su 7 da suka je wace gudunmuwa kowanne menene canja asalin tafiyar gwamnatin. Yadda dai jiya take haka take yau kuma gobe ma haka za ta tafi.
Alhaji Jamilu Abubakar Danbata kenan sakataren yada labaran jam'iyyar PDP a jihar Kano. Sai dai su kansu mabiya jam'iyyar irin su Shamsuddin Kura suna da hanzari kan wannan labari, domin a cewarsa dama tun da dadewa sun fahimci cewa tsohon sakataren gwamnatin jihar Gandujiya yake yi wa aiki, kuma laifin jagoransu ne da ya zuba idanu har aka tsinci kai a wannan yanayi.
Saboda me? Ba yanda za a yi mutane uku su zo su nemi bukata iri daya, kuma a bukatan nan iri daya da suka nema shi bai samu ba, kuma sannan wanda ka ba bukata ya samu, sannan ka ce kuma shi iji ikare wacce bukata kai ka san cewa dama an yi kitso da kwarkwata, kuma akwai nitso da malafa cikin tsarin. Kuma mutane kwankwasiya na ƙasa sun dade suna kuka suna koke-koke suna gaya Madugu cewa wannan tsarin na Rabi'u Suleiman Bichi ba su yarda da shi ba, amma Madugu yana cewa a yi haƙuri a danne. To amma kawaici da ta tako tana nema ta zuba tsarin tafiyar arami. Idan banda Allah ya taimake mu, duk mutanen da suke yin wannan tsarin mutane ne ƴan gwagwarmaya, kuma mutane ne wanda babu maganar tsoro ko kwaɗayi a jikinsu.
Amma laifin na shi jagoran naku ne kenan.
To ai idan ka kira jagora a cikin laifin da ya faru yana kaso mafi rinjaye a ciki, saboda ka san mu siyasa muke yi kuma ƴan gwagwarmaya ne mu. Idan an yi daidai zamu ce an yi daidai, in ba yi daidai ba zamu ce ba yi daidai ba. Saboda me? In ni ne yanzu nake jagoranci ba yanda za a yi in yadda in tura Rabi'u Suleiman Bichi hukumar zabe.
Ya shugaban jam'iyya.
To idan shi ne shugaban jam'iyya ba dauki dora bane, ai dora shi aka yi.
Wa ya dauke shi ya dora?
Rabi'u Musa Kwankwaso ne ya dora shi akan shugabancin jam'iyya. Yana zaune aka yi mana cancellation na ƙuri'u wajen 100,000 da wani abu, amma bai ce uffan ba. Hasali ma wanda aka dauke shi aka hada su da su aiki, Aliyu ma daki gini wanda ya manta takarar sanata, ya suka yi da alma dakin gini, sai da suka yi kata-kata a wannan lokaci da kyar aka yi convincing din alma dakin gini ma ya koma wannan guri. Saboda me? Daman ai can aiki yake wa Ganduje, mun dade kuma muna korafi muna fada muna kamaji cewa ba mu yadawo mu lamunta ba. Kana gani yanda ita shamaki ta dinga quarter reference da maganar Rabi'u Suleiman Bichi akan shedar da ya bayar? To karshe yanzu gashi an zo ramin da na sani inda ba a so a zo.
Ba wai ga Shamsu Kura kaɗai ba, shi kansa Ibrahim Ahmad Umar da ke yi wa kwankwasiyar hidima ƙarƙashin jam'iyyar PDC ya ce sun daɗe da gano dalilin da ya sa Rabi'u Suleiman Bichi ya koma Gandujiya.
Idan babba ya fita babu abin da zai shafi kwankwasiya, talaka suna tare da injiniya
ba kana so ka ce fitar shi Rabi'u Suleiman Bichi ba abin da za ta rage kwankwasiya.
Maka ra'ayin sa ne da ya fita, amma babu abin da zai canza. Yanzu bari in gaya maka
taron gwamnati ya kuma ya kwamishina ya shugaban jami'a.
Ina gaya maka ra'ayin sa ne ya fita, amma ina gaya maka duk mutumin da ka gani irin yakin da muka yi wa Ganduje irin sa suka yi, wannan ajanda ce ta Yaraba su tunubu. Idan an dauki wannan manyan mutane na wajen kwankwasa an bashi mukami musamman a federal government ko an ciye shi ya tafi sai a dauki wannan. To abinda suka manta General Buhari ba abinda ba a yi masa ba. Wancan karan da duk an taru kun ku sai ka da shi.
Abin da ka yar
wa aka. Saban da ya faru abba ya ka da shi amma tunda kotu ta tabbatar da shi yace ba mu da ja amma ina gaya maka Rabi'u kun ku sai fa karfin su da karfin ikon Allah muna kira da talakawa musamman mutane su kwantar da hankalin su babu abinda zai faru aikin da kun ku sai shi yake bin su a Kano kamar yadda muke
aikin da shi gwamna da ta Abdullahi Umar Ganduje yake yi ba suka ga da ya dace shi zo su bi shi
Ganduje yayi mu mai ulsa siyasa ba zai bi mu bane da Aminu Adam abokina saboda haka mu ba ƴan gambara bane in gambara ne sai mu je mu kida ganga
Ibrahim Ahmad Umar kenan guda cikin masu hamayya da gwamnatin jihar Kano gwamnatin da tuni mabiyanta suke shewa dangane da samun nasarar su a gaban kotun koli domin ita kanta kungiyar nan ta gamayyar masu yada an gizo da tallata manufofin gandujiyar karkashin Kabiru BBC Dala sun gudanar da taron walima a ofishin kungiya domin yi wa Allah godiya da wannan ni'ima da yayi wa Kanawa
kamar yau muka yi gagarumin taro wanda muka soki alkur'ani muka yi addu'o'i akan Allah ya ba mai girma gwamna nasara yau kuma ga ma office din mu muna murna muna farin ciki Allah ya amsa addu'an mu makiya wannan gwamnati wanda ba su yadda Allah ne yake yi ba Allah ya karya su a kotun mu Allah ya tabbatar da mai girma gwamnati to raka ƴan gamayya kungiyoyi Allah ya saka muku da alkhairi dole ne mu yi godiya ga mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso wanda dazu-dazun nan ne masa waya na gaya masa zami wannan walima atake anan ya bada umarni yanzu gashi muna cin nama muna kariya kashi mai girma chairman na Kumbotso mu yayin ga mai kungiyoyi kullum mu ne ma godiya in dai akan harkar mai girma gwamna ne baka wasa baka sakaci ko me ya taso sai inda karfin ka ya kare akan kare mutuncin mai girma gwamna kuma ina so in tabbatarwa da mai girma gwamna da gwamnati da jam'iyya gogwarmaya yanzu muka fara jam'iyyar mu ta APC muna fatan Allah zai ci gaba da bamu nasara ba ma a yanzu ba har shekara ta 2023 insha
Allah Kabiru BBC Dala kenan shugaban gamayyar kungiyoyin da ke kare manufofin gwamnatin Ganduje a Kano ba iya shi kadai ba haka ma lamarin yake a wajen Sheikh Badruddin na jam'iyyar GPN mai tafin hannu da suka dawo APC wanda ke cewa daman koma wace irin kotun duniya za a je nasarar dai ga gwamna Ganduje za ta kasance tunda shine zabin Kanawa
ko ina za a je shi ne da nasara kamar yadda muka faɗa a baya kuma gashi Allah ya bashi nasara muna fatan Allah ya tayi riko Allah ya sa a gama lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na kira daukakin duka tsofaffin ƴan jam'iyyar GPN da su fito kansu da kwarkwatar su wannan zabe da za a maimaita na local government da suka rage su kada wa ƴan jam'iyyar APC kuri'a a wannan zabe kamar yadda aka san su jajirtaccu ne su su kara jajircewa wajen tabbatar da jagora na gari a jihar Kano ta yadda kuma zan yi amfani da wannan dama na tunasantar da mai girma gwamna cewa kamar yadda ya sani bu ya ƴan jam'iyyar GPN ba mun biyo wannan tafiya bane ba saboda mukamai mun biyo wannan tafiya ne saboda aikin da mai girma gwamna yake wa a jihar Kano idan muka duba aiki ga sunan bila adadin babu iyaka so da wannan yasa muke goyon bayan sa kuma zan ƙara amfani da wannan dama na tunasantar da mai girma gwamna akwai algon chairman namu Nasir Taliban da sauransu ya kamata su ma a ƴan mukaman da ake da Allah a jajjefa su a wasu wajaje domin ƴaƴan jam'iyyar GPN su amfana da abin da suka shuka
Sheikh Muhammad Badruddin kenan jagoran GPN da suka haɗe da APC a Kano nan gaba kadan za mu shiga cikin batun nan mai daukar hankali na zabukan raba gardamar nan da za a yi a wasu kananan hukumomi amma kafin nan za mu fara lekawa jihar Jigawa da muka sake karbar bakuncin babawo Muhammadu Kazauri yana mai jaddada cewa yana nan akan bakar sakan hamayyar da yake yi da salon mulkin gwamna Badaru
shi mai girma gwamna Jigawa da ai mai kacin gwamnati ne me ya faru ya to ya bar aikin gwamnatin sa me ya faru shine muke kira ga EFCC wannan maganar kudin noma da muke magana miliyan 2500 da aka turo daga federal government zuwa jihar Jigawa a wani banki a jihar Jigawa kuma manajan bankin daga wata masarauta yake a jihar Jigawa kuma bankin a dutse yake
wannan kalamai duk da kake ba ba wace hujja kare kana fadar waɗannan alƙaluma na kuɗi da kake cewa an karkatar da akalansu
ni nake gashi yasa muke kira EFCC ta zo ta kuturin Kanawa akan harkan noma Adamu Jigawa ta lalace
ta ina ta lalace bacin al'umar Jigawa suna godiya da salon mulkin shi gwamna Badara abba
Abubakar sarakuna ba sa jin dadin gwamnatin Fadaru ma'aikata ɗan kasuwa daraktoci zaka ji suna ce ma wannan gwamnati fadadi dan haka muke
kira ba a wadaka da dukiyar al'umma
ina kira ga mutanen jihar Jigawa su fito mu kalubalanci wannan gwamnati
ta ina zaka kalubalanci ba cin bata gaza ba
ya bata gaza ba bayan albashi me ake yi kadan garu da suke gidan gwamnati sun bar gidan gwamnati
Wata shi babawo Muhammad Kazaure kenan guda cikin masu hamayya da gwamnatin jihar Jigawa. Mu sake dawowa nan jihar Kano kuma mu leka harabar taron nan na bayar da tallafin kujerun Umara ga shugabannin jam'iyya da dan majalisar tarayya Hafiz Kawu Ibrahim yayi a tarauni wanda a wannan lokaci muka ji yana fayyace jalilai da suka sanya shi daukar wannan mataki.
Kowa na wani kuma kowa ina son shi ana amma ku da kanku zamu ba ku dama koma a mazabu ku tunanin yanda za ku a cikin ku zabo kowace mazaba mutum daya. Ku yi shi bisa yanda ya dace Allah ne yake kiran mutum. Saboda haka in kuka tattauna daga kan local gamban mutum daya duk mazabu kuka kawo zamu processin Allah da kuma wannan ba wai an gama ba. In Allah ya da cikin shekarun nan zan tabbatar cewa in wannan bacin sun dawo wa'ansu ma za su ƙara tafiya. Sai ga Allah ya sa a cikin wannan taimuwar tamu in dare da lafiya sai kaga kusan kowa ko fiye da rabi sun je saboda na san kowa anan fashi da bukatar da ta wuce je ɗakin Allah je inda Rasulullahi saboda haka shi yasa ni ma nake kwadayi mu da muke shugabanni gaba daya a cikin ku mu dinga iba wa'ansu suna zuwa sai kaga an dawo an mana addu'ar zaman lafiya an mana addu'a yanda muka fara lafiya ubangiji ya sa mu gama lafiya da kan shugaban kasa har zuwa gwamna saboda ba wai in zo in dauki kudi in baku ba kafin ni mutane da sun baku kudi wani ma yanzu in ka bashi kudin yana fita nan ba zai iya solving din matsalar sa amma abin da yafi shi da ai maka abin da zaka tuna zamanin wane na jihuri kaza
Honorable Hafiz Kawu Ibrahim kenan dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Taroni shi ma dai taron bayar da tallafin karatun nan na dan majalisar tarayyar Rano Kibiya da Bunkure Kabiru a Lasarar Rum ya samu halartar injiniya Bashir Yahya Karaye wato sakataren yaɗa labaran APC Kano wanda shi ma a wajen taron yake bayyana cewa jam'iyyar kanta an fitar da ita kunya
dama mun sa shi a gaba domin mun san zai iya abin da ya fara daga yau wanda ya nuna jama'a da za ta can dama daga Laraba take nunawa kuma na sani zaben ya zuwa wa za mu zaɓa ba don komai ba saboda alherinsa saboda ya san abin da yake kuma mun shaida ne mun zo buɗe tituna mun zo buɗe ayyuka da damansan da yake sifika to kuma yanzu ga shi ya zama ɗan majalisa ga albarkaci an fara ci to wannan kamar wato ka zo gonan ne ka ɗan fara karɓa ƙwaya biyu da hatsi na tabbatar mutanen wannan mazaɓa za su ji daɗin wannan ɗan majalisa ina tabbatar muku da cewa mai girma gwamna yana jin daɗin wannan abu da yake faruwa domin ya yaye ƴaƴa na gari domin ya yaye masu kishin ƙasar su ya yaye mutane yadda suka san abin da suke yi kuma na tabbatar wannan farin taɓa ne.
Injiniya Bashir Yahya Karaye kenan sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a Kano. Can kuwa daga kasuwar ƴan lemo Comrade Sadiq Abdullahi Yarima ne ya bakunce mu wanda ke zama sakataren kungiyar wannan kasuwa da ya shigo yana nuna farin ciki da nasarar gwamnatin Gandujiya tare kuma da fayyace tsarin yadda shugabancin su yake a halin yanzu cikin wannan kasuwa.
Shugabanni na bangarori guda bakwai da muke da su a kasuwar ƴan lemo tun daga kan bangaren Gwanda da Abarba wanda shugabanci da yake karkashin Alhaji Shehu sakatare bangaren ƴan ayaba Alhaji Dan Jummai bangaren ƴan kwakwa Alhaji Abba Abdullahi bangaren ƴan kankana Malam Hamza bangaren ƴan lemo Alhaji Mustafa Idris wannan su ne shugabanni na kasuwar ƴan lemo waɗanda suke zababbun shugabanni wanda na wakilce su mika godiyar mu da kuma nasara da aka samu ta wannan gwamnatin jihar Kano.
Shi yaushe waɗannan mutane aka zabe su
baya ga yanayin kasuwa yanda ta kasance na waɗancan shugabanni wanda har ma mun ji wani tsohon shugaba yana yawo yana shiga gidajen rediyo yana cewa shi shugaba ne shi kuma wanda ba shugaba bane ba shi tun shekara uku baya tenuwarsa ta gama kira ga gwamnatin jiha da ta hana shi waɗannan abubuwan da yake
haka ji suna ta cewa ana ta samun koma baya sakamakon rashin samun shugabancin yasa ita kanta gwamnati ba ta iya gabatar da wasu aikace-aikace da za su kawo ci gaba a kasuwa
ai aikace-aikace a kasuwa ko yanzu ma akwai dan mutum tarayya na kumbotsa loka gama ya zo ya yi aiki wanda bai sani ba ya je ya jawo waɗannan gurɓataccen shugabanni wannan aiki ne na constituency project wanda mun sani dinda mai girma shugaban ƙasa ne ya ce tun daga kansa zuwa ƙasa wanda ake ba su constituency project a bincike su wannan yasa kuma Allah shi kansa ya gamsuciwar kasuwar nan ta mutanen APC ne ya zo ya yi wannan aiki.
Sai da ma za a bincike shi tukunna ya muku aikin ki.
Gaskiya ne wannan magana ce ta gaskiya a da can bai ba.
Sai yanzu.
Sai yanzu.
Ya ji za a bincike.
Gaskiya ne wannan.
Kalaman na Sadiq Abdullahi Yarima sun tabo batun matsayin yadda zaben raba gardama zai kasance idan an yi la'akari da yadda Munir Babba ya tafiyar da wakilcin karamar hukumar Kumbotso ta bangaren ayyukan mazabu wanda Hajiya Jummai Muhammad Kureken Sani ke kara hasken ribar da suka samu a mazabar ta su kenan lokacin da honorable din na musu wakilci
a Kureken Sani Muhammad Niri ya mana komai ya mana makaranta ya mana islamiya ya kawo mana bambuna ya kawo mana wuta saboda haka wannan da tazo take fada wai ba abinda baba Maniri yayi a Kureken Sani bata san ma me ma Kureken Sanin ba wannan mi ko me dubu ko ka ganshi goye marayu ne shi a Kureke maza da mata
to amma kuma idan har maganar da kike ta tabbata me yasa su mutanen yankin suka ce ba sa yin Maniri
gaskiya ayar Allah suna yin sa 100% domin yanzu hakun famin yayi mana mace 500 maza 500 a Kureken Sani
to amma kuma kureya ta nuna cewa kamar ba ku yin sa
a gaskiya muna yin sa sosai a matsayina na human leader baba Maniru ka zo ka gani a Kureken kan sani jibi yanzu an bada da wannan kudi mata da maza
to irin waɗannan ayyuka da aka ce shi balla ne yake kawo su kuma yanzu kike ce wani ne da
ba a gaskiya ba balla bane wannan duk magana shirme ce wannan da kake gani
anya ko kin bincika
a din na bincika ni ce fa human leader a Kureke
wato su kuma suna ganin su ne mutanen yankin
a gaskiya mu ne mutane
ke wata kila kin karkata ne ga ƴaƴan jami'ar APC su kuma suna ganin kamar kowa ma taba yake
a ba wani karkata
Hajiya Jummai Muhammad kenan daga mazabar Kureken Sani a karamar hukumar Kumbotso sai dai rufe bakin na take da wuya sai makaji Muhammad Sani Biliya na bayyana nagartar honorable Ibrahim Umar Balla da cewa shine wanda ya damu da al'umma sabanin wakilin da baya damuwa da matsalolin su a dan haka shine ya kamata ya zama amsa cikin wannan zabe na raba gardama
muna kira ɗan mazabar Kureken Sani da su fito su tare wannan dan halak wanda muke so idan an zabe shi zai mana titi daga primary zuwa ɗan hamar da kuma ayyuka da za a yi na burtsatsai da masallatai da hanyoyi da kuma taimakawa ƴaƴan jami'ar PDP da kuma al'ummar gari
amma da can wannan shi ba da tallafi da zai yi da sauran zuwa ga al'ummar taku da can me isa bai ba sai yanzu da za a iya cewa yana neman ƙuri'a su
wannan tallafi da kake magana da can an yi shi yanzu ma kuma zai zo ƙara yi domin shi mai tausayin talakawa ne
sai yi ƙuri'a su kenan
ba magana sai yan ƙuri'a bane shi da mu ayyukan da ya ba shine muka tallata shi yanzu kuma mutane suke fahimtar wannan abubuwa da yake duba da an sa mutane a cikin talauci shi yasa zai yi fam wannan suka sasu
na al'umma
dan haka muna kira ƴan mazaba Kureken Sani da su fito su yi dafifi ranar zabe 25 ga wata tabbatar sun zabi jam'iyyar PDP sun zabi Ibrahim Umar Balla
matashi Muhammad Sani Biliya PRO dan siyasa daga karamar hukumar Kumbotso su kuwa mutanen kir da bebeji idan ba a manta ba akwai wata kungiya da suka rada mata suna Akuru Bako karkashin shugabancin Ibrahim Adamu Tuga a kwanakin baya dai sun kai wata ziyara ga Bashir Hayati Jantili wanda yayi wasu kalamai kan makomar da ya kamata mutanen wannan yanki su samu a siyasance ta fuskar wakilci
kuma babu siyasa babu PDP babu APC babu SDP karu bebeji wannan zabe da za a yi babu ruwan Allah a ciki Allah abin da zai yi riga yayi an nemi canji ya ka dauke an samu to canji kuma a wurin mutane kidi bebe ni domin sun tura mutumin da ya cuce shi domin tarihin Kano ba zai cika ba babu kido a ciki amma ya tafi duniya a matsayin sa na wakilin kidi da bebe ji ya ce ana ba su kudi da kira ga mutanen kudu da su ajiye siyasa fito su taimaki kansu mutane ba su iya cin abinci talauci yayi yawa da abin da aka ba a zulmulu ko ba ya kai mutane kiru da bebeji da ya rike talauci ina kira ga mutanen kiru da bebeji tabbatar da mun bai koma ba kuma a ƙarshe ina taya ku murna dalili shine mutumin da kuka sa wanda kuke so ku amfani shi ku canja albertiya ku mutum ne mai mutunci adali wanda ya san abin da yake yayi shugaban karamar hukuma yayi kwamishinan karamar hukuma an ga abin da
a yayin da Bashir Hayatu ke waɗannan kalamai sai muka karɓi bakuncin Shehu Isa Dareba yana nema wa wancan ɗan takara da APC ta dakatar alfarma wato Abdulmumunu Kofa cewar ya kamata shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas ya yi masa afuwa tunda an ce matar Natu ba wai ba ta rasa mijin aure
ina roƙonka mai girma shugaban jam'iyya ka duba Allah ka yi hakuri ka yafe wa Abdulmumunu Kofa domin ya risina kuma ya yadda cewa shi a ƙasa da kai yake kuma ya yadda shi talakanka ne kuma ya amsa yayi laifi yayi kusku kure kuma ya nemi afuwa
kofan ne turo ka
wallahi Adamu Kofa in kace zaka bayi shugaban kasa ya nuna maka Shehu Isa Dareba wallahi alazim bai sanna ba amma abinda nake cewa duk mutumin da yake ya tuba Bahaushe yana cewa matar tana tuba ba ta rasa mijin aure
an ce ba Abdullahi Abbas yayi laifi ba jam'iyya yayi laifi
waye jam'iyya ai Abdullahi Abbas shine jam'iyya mu shine uban kowa a jam'iyya mai girma shugaban jam'iyya zaben nan ya matso dab da dab aki ka duba girman Allah ka fito ka fada mu al'umma kiri da bebeji cewa su zaba Abdulmumunu Kofa dan kar mu yi asarar wannan
ku al'umar gurin ya cancanta su zabe shi ba sai wani daga wani gurin ya zo ya ce musu ga wanda za su
na ce ma Abdullahi Abbas uban kowa ne kuma in ya yi magana maganar sa tana da nauyi mu dinnan mu muka zo muka fito muka yake shi cewa mu ba mu yadda da abin da yawa mai girma shugaban jami'a ba amma tunda yayi laushi muna roƙon mai girma shugaban jami'a guyoyin mu a ƙasa ka duba Allah ta yafe wa Abdulmunu kofa
Alhaji Shehu Isa Dareba kenan dan siyasa a nan Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ba sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shettima, Adam Suleiman da Umma Suleiman. Ibrahim Ishaq dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.